الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren talata ne wanda ya daidai da daren 22 ga watan Jumadal Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1429 daidai da 26 ga watan Mai shekara ta 2008 wannan kasar shine kasar da tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi littafin da aka fi sani shi da Sahihul Bukhari taken karatun namu dai kamar kullun shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi jama'a sun aika tambayoyi da dama tun makonnin da suka gabata ba mu samu shigar da tambayoyin su ba amma a hankali insha Allah ta'ala sai dai ga wata tana cewa mace ce ta sallar magriba sai ga haila ta zo mata tuwa ya kenan za ta yi kirga da wannan yinin ya dama tun da aka yi sallar magriba wannan yinin ya wuce idan misali a ce yanzu ne da muke magana yanzu ba ranar talata ba ce yanzu daga yin sallar magriba ai ba ranar litinin ba ne daga yin sallar magriba shi kenan an shiga daren talata don haka sai ta fara kirga daga talata laraba alhamis haka za ta kirga insha Allah wannan yace na hukuncin sanya wando a tsaye a musulunci ya halatta ka sa wando a tsaye ko a kwance ko a durkushe ya halatta abinda shari'a musulunci ta kawo ladabin sa shi a zaune shine takalmi takalmi an kawo ladabi wato ladabi adabul ada ladabi ne ya zo a cikin ainihin musnad da al-Imam Ruyani da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta sanya ainihin takalmi in zaka sanya shi ka zauna ka sa abinda ake nufi shi ma takalmi kafa ciki ba wai takalmi slippers ko sandals ba amma kafa ciki saboda zaka ga mutum yace zai sa takalmi kafa ciki a tsaye zaka ga so da dama rashin ladabi yakan faru ko dai yana tafiya yana turzawa yana sawa ko kuma yana daga kafa yana kamar zai fada haka to shi yasa shari'a sai ta nemi cewa kafa cikin takalmi da kofi sai a zauna a sashi a tsanaki sai a ci gaba da harka wannan yace ko ya halatta a shafa majilar wani ko a sha ruwan alwalar wani ko a shafi tsarin wani wato bayan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an ce gashi sahabbai suna tare majina annabi suna shafawa a jikin su ga barira ta shafi tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shin ko ya halatta yanzu ayi wa wani malamai suka ce yin haka bai halatta ai ga wani ba domin kiyasi ne na martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to babu wanda ya kai martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan su abubuwan da ke fita daga jikin manzon Allah ba a matsayin najasa suke ba to yanzu kai kuma zaka iya cewa na malama ne ko na shehi wane ba matsayin najasa bane don haka ne daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai ba su ci gaba da yi wa wani salihi ko kuma wani bawan Allah ina hukuncin yin sallah wato an kira sallah ta isha ko an kira sallah wato kowace iri na'am in an kira sallah kowace irin sallah ce kafin a tada iqama sunna ne za a yi sallah ainihin akalla raka'a biyu saboda a cikin hadisin Bukhari wanda za mu zo mu karanta ba da dadewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa baina kulli azanaini salatun tsakanin kiran sallah in an kira sallah kafin a tada iqama to ana so a yi sallar nafila babu laifi haka wannan yana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kasuwanci yahudawa shida su biyu ke wannan sun ce wannan annabi ne to wannan dai ban gane tambayar ba jama'a wanda gaske ne da aka ce aljannan mace tana karkashin mijinta da gaske ne ba aka ce bane annabi ne yace sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi a cikin ainihin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi yana nan a cikin littafin adabu zifafi fi sunnatil mutahhara wata mace ta zo gaida Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce yaya mai miji ce ko ko gauruwa ce sai ta ce mai miji ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ki duba mijinki shine aljanna ki kuma shine wutarki ma'ana ta hanyar miji ne mace za ta samu aljanna ko kuma ta kai ga wuta Allah ya kiyaye to akwai sanarwa mai muhimmanci wanda za mu gashi sakamakon karatu da muka yi muka fadakar kwanaki dangane da cewa jama'a akwai muhimmancin ciyarwa ga talakawa musamman da watan azumi musamman kuma ka ciyar da talakawa abin da za su yi bude baki muka ba da shawarwari dai to gashi an samu markazu salafiya da ke nan number 46 Maje Road tudun wada Zaria a nan jihar Kaduna a Najeriya sun ainihin wato buga wannan receipt na iftar Ramadan akwai naira 50 akwai naira 100 akwai 200 akwai 500 akwai 1000 zaka iya zuwa sai ka yanki wannan receipt sai ai tikin wato sai ai alama abin da ka bayar sai abin nan wannan kudin naka su za a tara ko a je ai jali da su kafin azumi su haɓaka sai a rinka yin abinci ana kawo masu shan ruwa suna sha ko kuma a aje su a banki ana ainihin ciyarwa haka kun san mun ba da shawara akan haka to sai dai ina fatan ku zamanantar da al'amarin naku idan kun yi irin wannan ku rinka sa lambar waya da kuma irin email address da makamantan haka saboda na nesa in wannan abin ya kai gare shi ya iya bugo muku waya ya ce to shi daga Jalingo yana so ya taimaka ya zai yi sai ku ce ga account number shine information and communications din kenan na eh insha Allah amma yanzu kaga wannan information ne ba za a iya communicating ba through one Allah ya taimaka ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu idan jama'a ba su manta ba mun fara karatun kitabul imani jama'a wannan littafi na kitabul imani yana daga cikin littafai waɗanda suke da rikita a ciki shi yasa kamar yadda muka faɗi tun rana farko ba karatun gaggawa za mu yi ba jama'a dan haka ga nan littafai ne jibga a gabana waɗanda wasu sai mun bude mun karanta wasu abubuwa wasu kuma za mu dan tattauna kaɗan daga ainihin wasu matsaloli amma dai kar ku manta a jiya farkon abin da muka fara karantawa wata matsala ce mai girma ko matsaloli guda biyu masu girma da malamai suka tattauna a kai a yadda Bukhari ya ce babu al-imani wa qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin yace babin da ke bayani akan imani da kuma bayani akan magana annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an gina musulunci akan rukunai guda biyar sai yace wa huwa shi imani qawlun wa fi'lun magana ce kuma aiki ne waya zidu waya kusu yana karuwa kuma yana raguwa to waɗannan matsalolin guda biyu jama'a kafin mu tafi da nisa kamar yadda muka alƙawarta tun a muqaddimar karatun nan da muka yi cewa in ta yi tika to za ta yi tik za a tafi wurin babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani shine nazo da wannan sharhi na fatuhul bari nake so in dan karanto mana kaɗan daga abubuwan da malam ya karanta wanda ta yiwu su zame mana su ne darasin yau da ma darasin gaba insha Allah to bayan da malam din ya doga an bayanai sai ya ce qawluhu huwa al-iman qawlun wa fi'lun wa yazidu wa yanqusu wa fi riwayatil kushmaihani a cikin riwayar kushmaihani kun san ɗaliban da Imam al-Bukhari ya tara sai karantar da su wannan littafi sun kai 1000 to daga cikin su akwai mace kwaya daya wanda ake ce mata karimatu malaman hadisi ne mata kirari suna cewa kallabi tsakanin rauna ita ɗaya ce take zama a ƙarshen sahu zama take ba ko tasiri ba biro ba takarda da ka take haddacewa karimatu zaka ji idan Ibn Hajar yana sharhi yace wa fi riwayatil kushmaihani wa abil waqt wal mustamli wa karimatu don ka ji karimatu din nan to an zo Fatiha kenan magana ta kare ina fata an gane to shine yace wa fi riwayatil kushmaihani a cikin riwayar kushmaihan wanda almajirin Bukhari ne shi ma ya ruwaito wannan littafi daga ainihin wato Bukhari cewa qawlun wa amalun madadin cewa imani qawlun wa fi'lun sai zama imanu wa huwa qawlun wa amalun sai ce wa huwa lafzul waridu ani salafi wannan shine lafazin da salaf suka fi amfani da shi salaf sun fi amfani da cewa qawlun wa amalun madadin qawlun wa fi'lun allazina atlaqu zalika wadanda su salaf dama asali wannan kalma su ne aka samu ta daga gare su sai su ce imani ana fadar shi da baki ana kuma aikata shi da gabobi to sai malam ya ci gaba da cewa wal kalamu huna fi maqamaini, maganar da za a yi dangane da wannan wurin jama'a za a yi akan al'amura guda biyu ne, ahaduhuma kaunuhu qawman wa amalan, za mu tattauna magana dangane da cewa imani abu ne da ake fadin shi da baki kuma abu ne da ake aikata shi, wasani mas'ala ta biyu da za mu tattauna kaunuhu yazidu wa yanqusu, za mu tattauna mas'ala cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa. Fa amma al-qawlu fal murad bihi an-nutqu bi-shahadatayn, da aka ce imani din nan fadin shi ake da baki, to abinda ake nufi shine fadin la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, wannan kalima ce ta imani, ina fatan mun gane. Wa amma al-amalu, yace dangane da aiki kuwa, fal murad bihi ma huwa ammu min amal al-qalbi wal jawarih, abinda ake nufi da aiki anan shine ana nufin abin da yake ya tattaro aiki na zuciya da na gaɓoɓi da kuma ƙari akan haka. A ƙarƙashin wannan sai malam yace li yadkhula al-i'tiqad wal ibadat, dan aqidoji da ibadoji duk baki ɗaya su shiga cikin aikin imani. Misali, yadda da cewa annabawan Allah duk gaskiya ne, yadda da cewa Annabi Isa zai zo ƙarshen duniya, rana za ta ɓullo daga yammacin duniya ƙarshen duniya, abubuwa irin waɗannan, fitar dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, waɗannan mas'aloli ne na i'tiqadi, to dukkansu sun shigo cikin magana dangane da cewa yadda da cewa imani yana bayyanuwa a aikace. Wal ibadat, da kuma ayyukan ibada, ayyukan ibada gaba ɗayansu suna shiga cikin ɓangaren imani. Wa muradu man adkhala zalika fi ta'rif al-iman wa man nafahu, to malamai sun yi sabani jama'a dangane da shigar da aqidoji da kuma ibadoji cikin imani. Mutanen da suka shigar da aqidoji da ibadoji cikin imani da kuma waɗanda ba su yadda a ce aqidoji da ibadoji duk suna cikin imani ba, abinda suke nufi inna ma huwa bin nazari ila ma inda Allah ta'ala, wato sun dubi abin ne in an danganta shi ga Allah madaukakin sarki. Fassalafu, to malaman farko sai suka ce qalu huwa i'tiqadun bil qalbi, imani shine ka kudurce imanin, amincewar ka amince da zuci, wa nutqun bil lisani, sannan ka furta kuma da harshe, wa amalun bil arkani, sannan gaɓoɓi na jiki kuma duk baki daya su aikata. Wa arabu bizalika, to abinda suke nufi da haka annal a'mala shartun fi kamali, ayyuka din irin na ibada, sallah, azumi, zakka, hajji, sharadi ne daga cikin sharuɗa na kammalar imani. Idan babu waɗannan ayyuka, to babu imani kenan, domin sharadi bai cika ba. Ko kun fahimta jama'a? Kamar misali, sharadin wajibcin sallah balaga, sharadin wajibcin sallah balaga, sharadin wajibcin sallah tsarki, sharadin wajibcin sallah shigar lokaci. Misali, to sai aka ce lokaci bai shiga ba, yanzu karfe 9 na dare sai ka tashi sai kai sallar asuba, kaga wannan sallar bata inganta ba saboda sharadi bai cika ba. To saboda haka sharadi daga cikin sharuɗa na ingancin cikar imani a samu ainihin ayyuka. Wa min huna nashalahum al-qawl biz-ziyada wan-naqsi kama sawati, yace to sakamakon haka ne aka samu magana ta taso a tsakanin su cewa imani din yana iya karuwa kuma yana iya raguwa. Kun gane yadda magana ta shigo abinda malai yake cewa, tunda dai har imani idan babu ayyuka baya cika, idan da ayyuka fa yana cika, wannan ya nuna kenan yana raguwa yana karuwa. Dan in ka tsaya ka nazarci abin da kyau kenan, wanda ya cika sa ayyuka gaba daya to imani ya cika, wanda bai cika ayyuka gaba daya ba fa imani bai cika ba. Fal murji'atu qalu, to akwai wasu jama'a waɗanda ake kira murji'awa, da yake mun shiga bayani akan imani jama'a, za mu rinka tattauna waɗannan mas'alolin, kuma ku sani da cewa waɗannan mas'alolin ba za su tafi haka ba. Za mu rinka zuwa wata rana za a rinka yin kacin-cikacinci a irin wannan, a yi taro na musamman, a ce za a yi taro akan karatuttukan nan da aka ka shirya zuwa baka ka sake sauraron kasusuwan, yaya dai ma za ka je ka yi, ba mamaki a ce maka bambance mana tsakanin murji'awa da ahlus sunna da kuma khawarijawa. To su wane ne murji'awa? su murji'awa su ne mutanen da sassauci yayi yawa a cikinsu yawan da suke cewa matukar mutun ya furta kalma to duk abin da ya aikata na daga cikin ayyuka ko wadanne iri ne to ainihin wadannan abubuwa ba za su lalata wannan kalma ba za su lalata imanin shi ba wannan kalma ta isar mishi sassaucin su ya kai matuka akan haka kharijawa su kuma su ne masu cewa komai imaninka kana yin aiki ko yaya to wuta zaka tafi kuma in ka tafi wuta zaka zauna a cikin ta dindindin to murji'a sai suka ce huwa i'tiqadun wa nutqun faqat imani shine kudurcewa da fadi kawai don haka a wurin murji'a ko baka sallah kana da imani ko baka azumi kana da imani saboda sun ce in ka fada da baki zuciyarka ta yadda to shikenan ka zama mu'mini ka samu imani wal karamiyya wal awl kiramiyya qalu su kuma ɗan shi'a karamawa akwai wanda ake ce musu karamawa ko kiramawa su kuma suka ce huwa nutqun faqat in dai ka fada kawai rak ya isa ko da baka yadda a zuci ba ko baka aikata a gabobi ba in dai bakinka ya fada kawai shikenan ya isa wal mu'tazila su kuma mu'tazila wa qalu suka ce huwa al amalu wan nutqu wal i'tiqad shine ka aikata ka fada kuma ka kudurce to wannan magana ta su tayi kama da maganar salaf dan haka sai malai marmaza yace wal fariqu bainahum wa bain as salafi to abin da ya bambance aqidar mu'tazilawa da ta salaf annahum ja'alu al a'mala shartan fi sihhatihi su mu'tazilawa sun ce imani ba shi da inganci matukar babu ayyuka dan haka ayyuka sharadi ne na ingancin imani in har babu ayyuka to babu ainihin ingancin imani wasalafu su kuwa salafa ja'aluhu shartan fi kamali sai suka ce sharadi ne shi imani wato ayyuka sharadi ne wajen cikar imani ba wajen ingancin ba kun bambance waɗannan sun ce sharadi ne na inganci a ƙarƙashin haka idan babu ayyuka a wurin mu'tazilawa babu in babu ayyuka babu imani a wurin salaf kuwa suka ce in babu ayyuka to imanin bai cika bane kawai akwai shi amma bai cika ba kun gane bambancin yawa tunda kun gane wannan bambancin to bari in bude muku kuji wani abin sha'awa wanda ainihin babban malami al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani na taɓa yin wannan magana yau wajen shekara 12 da ta wuce muna karatun al-Ibanatu an usulid diyana da na zo magana dangane da ina hukuncin mutanen da ke kudurce aqidoji waɗanda sun saba ma aqidar salaf shin za a kafirta su nace ba a kafirta su matukar ba sun dauko aqida ne ta kafirci ba sai ne misali kamar masu aqida ta ash'ariyanci ku je ku saurari kasusuwan na ɗaya har zuwa na biyar za ku ji waɗannan maganganun inda na tattauna su a lokacin na kawo misalin al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar din nan jama'a aqida shi dangane da siffofin Allah to ba aqidar salaf bace aqida ce ta ash'ariyya ita ce aqida akwai ta'awili game da siffofin Allah dan haka wasu abubuwa da suka shafi mas'aloli na aqidar salaf keke da keke to ya samu matsala akan su bai kware akai ba da haka sai aka samu wani malami sai ya zauna ya fara gyara waɗannan abubuwa da ke cikin mujalladi na farko na Fathul Bari da ya fara gyarawa sai ya miƙawa Bin Baz da aka karanta wa Bin Baz sai ya sa albarka acknowledgement to da aka je sai aka ci gaba da buga ainihin Fathul Bari duk inda za ka ga an buga Fathul Bari sai ka ji an ce yana dauke da tahqiqi dangane da mas'alolin aqida wanda Bin Baz yayi ba Bin Baz ne yayi ba wani malami ne yayi da wannan malamin yayi sai kai wa Bin Baz sai ya sa albarka amma da aka tashi masu bugawa saboda abin ya samu karkuwa sai kai sai suka sa Bin Baz ne yayi to amma iyakacin mujalladi na farko yayi wannan aiki to shine sai aka samu wannan babban malami gashi الشيخ علي ابن عبد العزيز ابن علي الشبل سي ainihin waɗannan ta'aliqat gabaɗaya tun daga farko har ƙarshen Fathul Bari gashi yace at-tanbihu 'ala al-mukhalafat al-aqdiyya fadakarwa game da sabawa aqidoji fi fatihul bari a cikin fatihul bari to daga cikin albarkar wannan littafin yau zamu fara ci in Allah so za ku ji daidai wannan gabar sai da malamin yayi marmaza ya gyara dan haka kafin mu ci gaba da karatu bari ku ji dan kar ku dauki wannan maganar kai tsaye ku ji ita ce ta haƙiƙi dangane da aqidar salaf sai ce قال الحافظ وهو أي الإيمان قول وفعل يزيد وينقص والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله كنجم قاند ابن حجر يفاديكو سمع لن يتي تعليق الصواب أبن ديك دي دي أن الأعمال عند السلف الصالح matsayin ayyuka game da imani a wurin salaf qad takunu shartan fi sihhatil iman sukan kasance wani lokacin sharadi ne na ingancin imani annan kun ga kenan manhajin salaf da manhajin su fi sihhatil imani annan kenan kun ga manhajin salaf yayi daidai da maganar mu'tazilawa amma ba a ko ina ba sai yace قد تكون شرطا في صحه الايمان متفلاها haka suka fadi amma su sai suka ce ko yaushe imani ba zai cika ba sai da aiki amma su salaf sai suka ce wani lokacin imani ba ya inganta sai da ayyuka kun ga su ba su magana irin waccan ba sun bambance suka ce qad takunu ay annaha min haqiqatil imani قد ينتفي الايمان بانتفائها معناه wani lokacin imani yakan kore ya zama babu shi idan babu ayyuka kas salati kamar sallah din musulmin da baya sallah bai da imani yana nan a musulmin shi amma bai da imani to in kun gane magana ta tajiye kenan kun gane ashe imani mataki ne na biyu ihsani mataki na uku islamu fa shine matakin farko da ka faɗi la ilaha illallah ka zama musulmi ba wanda zai ce maka kafiri to in ka fara ayyuka irin na sallah fa to sai a ce kana yin ayyukan imani to in babu sallah ba azumi ba zakka ba haji amma kana fadin la ilaha illallah sai a ce kai musulmi ne amma babu imani tare da kai kaga anan yanzu an kore imani daga gare ka saboda me saboda rashin ayyukan imani to kun ga inda akan samu ayyuka su zama sharadin ingancin imani kenan yadda in babu su to babu ainihin imani kun juri na farko sai ce wa qad takunu shartan fi kamalihi kuma wani lokacin sai su ayyuka su kasance sharuda na cikar imani alwajib wato imani wanda yake wajibi to lalle a samu cikakkun ainihin wato ayyuka su ne za su samar da cikakken imani a karkashin haka fayanqusu al-imanu bintifa'iha in aka samu babu waɗannan irin ayyuka a wani lokacin kenan sai a ce imani yana ƙasa kabaqiyatul a'mal allati tarkuha fisqun wa ma'asiya kamar sauran ayyukan da barin su fasikanci ne kuma sabo ne yanzu an bambance maka tsakanin sallah da azumi da zakka da haji in kana da musulunci a bakinka baka yin sallah to babu imani tare da kai idan kana da musulunci a bakinka kana yin sallah amma baka azumi baka zakka baka haji to anan kana da imani amma na kasashe kun ga kenan sallah tafi azumi tafi zakka tafi haji jama'a kun fahimta da kyau abinda yasa muna karatu sahihul bukhari ne dan a koyar da mutane menene sakon da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam dan haka waɗannan wurare ne waɗanda suna da buƙatar a tsaya keke da keke a fahimtar da ahlus sunna su tunda kullum muna kuka cewa daga matsalar da ahlus sunnan Najeriya suka samu kansu a ciki ita ce sunnar ba a tsaya an karantar da su mecece hakikanin aqidar ba mecece hakikanin ibadar ba dan haka abinda bai kai ya kawo ba sai ga ahlus sunna sun rude shi yasa waɗannan mas'aloli jama'a za mu rinka bin su keke da keke ana tattauna su insha Allah yanzu kun fahimci wannan ko sai malam yace walaysa kufran sai zama barin ire-iren waɗannan ayyukan ba kafirci bane kenan. To sai marba zai ce fa hadha tafsilu la budda minhu, wannan rarrabewar da bayanai dalla-dalla da bambance tsakanin sallah da sauran rukunan musulunci a wajen cikar imani ko rashin imani, yace to abu ne wanda dole ne a tsaya a yi shi ba dan komai ba, li fahmi qawli salaf salih, dan a tsaya a yi magana da aqidar salaf kyakkyawar fahimta, wa adam khaltihi bi qawli alwa'idiyya, kar a je a rikida ko a cuda maganar salaf ko aqidar salaf da ainihin wato aqida ta yan wa'idiyya, wasu kungiyoyi ne waɗanda su kuma zamu zo mu tattauna su yanzu, ban san mu bata lokaci akan su. Ko kun fahimta jama'a? Ma anna al-amala inda ahli sunnati wal jama'a ruknun min arkanil imani salasa, to imani in ka dube shi ta yadda salaf suke rarraba yadda yake cika, to yana da rukunai guda uku. To ka sani da cewa aiki ɗaya ne cikin ɓangarorin nan guda uku waɗanda ga rukunan. Rukunan shi ne salaf suke ce qawlun wa amalun wa i'tiqadun, imani ga abubuwan da ke haɗa shi, a faɗe shi da baki, a aikata shi da gaɓoɓi, a ƙudurce shi da zuci. Fal imanu indahum, a ƙarƙashin wannan imani a wurin malaman salaf, malaman farko, yazidu wa yanqusu, yana ƙaruwa kuma yana raguwa, khilafan lil khawarija, saɓanin khawarijawa wanda su sun ce imani abu ne wanda yake stagnant, yadda yake haka yake, baya gaba baya baya, yaya ka fara da shi tun da farko to haka yake, ka fara da mai nauyi ne to yana nan da nauyi, ka fara da babbar yana nan, ka fara da kaɗan ne to yana nan. Amma ahlus sunna daga cikin salaf da sahabbai da tabi'ai suka ce yana ƙaruwa da ƙaruwar kyawawan ayyuka, yana ainihin raguwa da raguwar kyawawan ayyuka, kamar yadda kuma yake raguwa da munanan ayyuka ko da kyawawan suna nan. Kana yin kyawawan ayyuka baka rage komai ba, sai kuma ka zo ka fara yin sabo, to sai imanin ka ya fara raguwa, saboda sabo ba dan ka rage ayyuka na gari ba. Ku kiyaye wannan da kyau jama'a. Sai ce wallahu waliyut tawfiq, Allah shine majibincin datarwa, Allah ya datar da mu. Kun ji ta'alikin da malamin ya akan wannan, wannan littafin haka zamu ringa dauko shi duk inda munasaba ta kama, matukar mun karanta wani abu na fatul bari wanda malamin ya ta'aliki, zamu zo mu abin nan din shi insha Allah. Allah ya taimaka. To bari mu ci gaba da karanta abin da malamin yake fadi a fatul bari din. Sai ya ce wa hadha kulluhu kama qulna bin nazari ila ma inda Allah ta'ala, amma bin nazari ila ma indana fal iman huwa al iqrar faqat, faman aqarra ujriyat alayhi al ahkam fi ad dunya wa lam yuhkam alayhi bi kufr. Yace dangane da Allah madaukakin sarki, bawa karban imani a wurin bawa sai imani ya zama yana da waɗannan sifofi guda uku: faɗe, ƙudurcewa, aikatawa. Yace amma mu a wurin mu mutane waɗanda ba a kallafa mana binciken me yake cikin zuciyar mutane ba, idan mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah a nan duniya, sai mu gudanar da duk hukunce-hukuncen da musulunci ya gudana a kan shi, shi musulmi ne. Walam yuhkam alayhi bi kufrin, ba za a hukunta cewa shi kafiri bane, illa in iqtarana bihi fi'lan yadullu ala kufrihi ka sujud lis-sanami, sai dai fa in ya faɗi kalmar la ilaha illallah yazo ya hada ta da wani aiki wanda aikin na nuna kafirci karara, kamar mai kamar sujuda ga gunki, to anan yanzu sai a ce la ilaha illallah shi ta warware dan ya zama kafiri. Amma in ba haka ba fa, musulmi ya faɗi la ilaha illallah, to a wurin mu zamu bar shi a matsayin shi na musulmi. Sai yace fa in kana al-fi'lu la yadullu ala al-kufri kal-fisqi faman atlaqa alayhi al-iman fa bin-nazar ila ikrarihi, idan ku aka samu musulmi yana faɗin kalmar la ilaha illallah sai wani aiki wanda aikin bai kai ga kafirci ba, iyakar aikin fasikanci kamar shan giya ko zina ko ƙarya, zaka ji wasu suna ce wannan mutumin mumini ne. In suka ce mumini ne, me suke nufi? Sun dubi asalin kalmar da ya faɗa ne cewa ai ya yarda da Allah dan haka ya faɗi wannan. Wa man nafa anhu al-iman, wanda kuka ji ya ce wannan ba mumini bane, fa bin nazari ila kamalihi, shi kuma ya dubi cewa wannan imanin nashi bai cika ba, dan haka sai ya kore imanin kamar babu shi, amma hakika ina nufin imanin da kasashe ne. Waman atlaqa alaihi alkufra, wanda kuma kaji ya danganta kafirci zuwa ga wannan mai aikata sako da bai kai kafirci ba fa, fa bin nazari ila annahu fa'ala fi'lan kafir, saboda an dubiya aiki ne irin aikin kafirai kawai. Shi yasa baka ji anan har manya a kasar Hausa sai kaji kaka za ta zagi jikanta sai ta ji ta ce kafirin banza kafirin wofi. Wannan kalmar tana nufin ya kafirta, kalma ce ta zagi amma tana nufin ya yi aiki irin na kafirai. To cikin malamai wanda ka je haka, to yana danganta cewa wannan aikin aiki ne na kafirai, ba wai yana nufin a hakika wannan mutumin kafiri bane. Wa man nasahu anhu fa bin nazri ila haqiqatihi, wanda kuma ya kora cewa wani bai da imani gaba daya, to shi kuma ya dubi hakikanin imani wani ya rasa shi. Domin mutumin da yake da hakikanin imani ba zai yi zina ba, ba zai sha giya ba, ba zai sata ba. Dan haka kaji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kore imani daga masu yin waɗannan abubuwa. Amma ba yana nufin ya kore imani daga gare su ya saka su a kafirci bane, ma'ana ba su da hakikanin imani dan haka aka kore. Ko da a ce ko suna da kodan yaya amma ba su samu hakikanin shi ba. Malam sai ya ci gaba da cewa wa asbatatil mu'tazila alwasita fa qalu alfasiq la mu'min wala kafir. Sai kuma mu'tazila suka kirkiro wani nau'i na hukunci na uku, sai suka ce akwai kuma wanda za a ce mishi shi ba kafiri ba, shi kuma ba ainihin wato musulmi ba, ai ba mu'mini ba. Ina fatan mun gane. Suka ce sai a kira ainihin wannan mutumin fasiki. Wa ammal maqamus sani, to shikenan kun ji wannan mas'alar jama'a. Dan haka wannan mas'alar da muka tattauna ta tana bayuwa zuwa ga menene? Tana bayuwa zuwa ga cewa an yi sabani dangane da hakikanin yaya imani yake. Amma dai hakikanin kun ji mazhabin salaf. Mazhabin salaf shine imani ana fadin shi da baki, ana aikata shi da gabobi, sa'annan kuma ana kudurce shi da zuci. Sannan aiki na musulunci kamar sallah da azumi da zakka da hajji da sadaka da kiyamu ramadan da makamantansu, waɗanda zaka zo ka samu duk waɗannan ayyukan jama'a ana kiransu imani. Wani lokacin rashin irin waɗannan ayyukan kan mai da mutum ya zama mai na ƙasashen imani, wani lokacin kuma ya zama ba shi da imanin saboda girman abin da ya gaza yi kamar sallah. A ƙarƙashin wannan zaka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tsakanin musulmi da ainihin wato kafirci shine sallah, wanda ya batta ya kafirta. Shin nan ana nufin kafirci kafirci ko ko ana nufin ya ainihin bar da'ira ta imani, ya shiga aiki irin na kafirai, dan kafirai ne ba sa sallah. Ma'anar hadisin kenan, ana nufin ya koma yana aiki irin na kafirai, amma ba a nufin ga kalma ya yadda da ita yana faɗi kuma ya zama kafiri kafiri irin Fir'auna dan baya yin sallah. Innama ana nufin ya koma yana yin aiki irin na kafirai. To wannan mas'alar jama'a yadda kuka ji na tattauna ta dinnan ita ce ta jawo wani gagarumin rikici da ake yau wajen shekara 8 da ta wuce ko 9 ko 10, wanda ya girgiza duniyar imani akan ainihin wannan mas'ala ta cewa shin aiki yana daga cikin imani ko baya daga cikin imani. Hakikanin al'amari aiki yana daga cikin imani, amma kuma ana duban aikin da gurgudan girman shi sai a hukunta rashi ko na ƙasa imani, kamar yadda kuka ji na yi tafsiri. Ina fatar an gane. To za mu zo za mu tattauna akan wannan insha Allah ta'ala. Allah ya taimake mu. Sai ce wa ammal maqamus sani fa dhahaba as-salafu ila anna al-iman yazidu wa yanqusu. Dangane da mas'ala ta biyu kuma fa, malaman farko sun tafi akan cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa. Wa ankara zalika aktharul mutakallimina, amma mafi yawancin mutakallimai wato waɗanda suka kawo ilimi na falsafa, suka kawo rigingimu da tunani irin na philosophers a cikin musulunci, su sai suka yi inkari haka. Wa qalu, sai suka ce mata kubila zalika, in har aka ce an yadda imani na raguwa na karuwa, kana shakkan, to dama ba imani bane shakka ce, tunanin su kenan. Kana Sheikh Muhyiddin al-Imam an-Nawawi shi ko sai yace wal azhar al-mukhtar, maganar da take ita tafi karfi kuma zabaɗiya, anna at-tasdiqa yazidu wa yanqusu bi kasrati an-nazari wa wuduhi al-adilla. Nawawi yace gaskiyar lamari in muka dubi yadda al'amari yake da ƙarfin hujja da dalilai kyawawa, to gaskiya imani yana raguwa kuma yana ƙaruwa. Wannan magana ita ce daidai. Walihaza kana imanu siddiq aqwa min imani ghairihi, dan haka imanin Abu Bakar yafi imanin kowa. Bi haythu la ya'tarihi shubha, saboda ainihin shubha ba ta taba hawa kan Abu Bakar ba. Imanin ya gama kurewa kakaf, ya gama cika, ya batse, babu inda shubha take shiga shi, dan haka imanin shi sai yafi na kowa. Wa yu'ayyiduhu anna kull ahadin ya'lamu anna ma fi qalbihi yatafadalu. Malam yace ai a hankalce ma kowa ya san cewa abin da ke cikin zuciyar shi yana iya hawa yana iya sauka. Misali, matarka san yana karuwa, san yana raguwa. Budurwarka so na karuwa, san na raguwa. Motarka san ta na raguwa, san ta na karuwa. Ko ba haka bane? To imani ma abu ne a zuci, yana iya karuwa kenan, yana iya raguwa. Misali ne yake maka da ainihin yadda al'amari yake kai a kanka, sai yace hatta innahu yakunu fi ba'd al-ahyan al-iman a'zamu yaqinan wa ikhlasan wa tawakkulan minhu fi ba'dha. Dan haka wani lokacin zaka ga imani ya zo maka da yaqini da tsantsar tawakkali da kuma cikakken ikhlasi. Ka duba da kyau ka gani in akai mutuwa aka ce babanka ya mutu, ko matarka ta mutu, ko wani shakikin abokinka ya mutu, a dube ka wa kake tsayawa a gaban kabari. A lokacin imani ya gama shiga ka, ya gama cika ka, haka ne ko ba haka ba? Wani lokacin kai da kanka kana iya gane imani ya ƙaru yanzu, imani ya ragu da makamantan haka. Sannan ka duba da watan azumi, ka je Lagos ka ga da watan azumi area boy zai tare ka, zai caka maka wuka sai ce if not because of fasting I would have killed you. Wai ba dan yana azumi ba, to yanzu ka ga imani kenan. Sai ce amma in aka sha ruwa muka haɗu da kai zaka ga yadda za a yi, wato imani ya rabu kenan lokacin, amma yanzu ya hau. Ina fatan mun gane. To idan kun gane wannan, sai ku gane cewa ashe abu ne mai sauki ka iya daukar cewa imani yana raguwa yana karuwa. Wa kadhalika fi tasdiqi wal ma'rifa bi hasbi zuhuri al-barahin wa kasratiha. Haka nan wajen gaskata Allah, da gurgurdan yadda hujjoji suke da yawa, da gurgurdan yadda suka bayyana gare ka sai kaga ka ci yadda, da gurgurdan yadda abun bai bayyana ga wani ba sai kaga shi kuma yana baya baya. Ko kun fahimta jama'a? Wa qad naqala Muhammad ibn Nasr al-Marwazi fi kitabihi ta'zim qadr as-salah. Al-Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ya ba da labari a cikin littafin shi mai suna ta'zim qadr as-salah an jama'atin min al-a'imma nahaw zalika, yace ai da akwai da yawa daga cikin ainihin malaman farko da limaman musulunci duk sun yarda cewa imani yana raguwa yana karuwa. Wa ma nukila an as-salaf sarraha bihi Abdul Razzaq fi musannafihi an Sufyan ath-Thawri wa Malik ibn Anas wal Auza'i wa Ibn Jurayj wa Ma'mar wa ghayrihim. Yace al-Imam Abdul Razzaq as-San'ani ya ba da labari a cikin littafin shi al-Musannaf, yace me? Yace ainihin ya ciro daga manya daga cikin malaman farko kamar wa, kamar Sufyan ath-Thawri da Imam Malik da Auza'i da Ibn ainihin wato Ibn Jurayj da Ma'mar da waɗansu su, duk baki ɗaya sun yarda akan me? Akan cewa imani yana raguwa kuma yana karuwa. Wa ha'ula'i, sai malam yace to kaga waɗannan fuqaha'ul amsari, su ne malaman birni fi asrihim a zamanin su. Je mun tattauna game da malaman birni, yayi ko? Wa kadhana qalahu Abu al-Qasim al-Lalika'i, haka nan al-Imam Abu al-Qasim al-Lalika'i ya ainihin ba da labari fi kitabis sunna, a cikin littafin shi mai suna kitabus sunna, wato littafi ne wanda mujalladi biyar ne ya sa mishi ainihin wato sharh i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa. An Shafi'i, yace Imam Shafi'i ma ya yarda da cewa imani na raguwa yana karuwa. Wa Ahmad ibn Hanbal da Ahmad dan Hanbal wa Ishaq ibn Rawiya da Ishaq dan Rawiya wa Abu Ubaidin da kuma al-Imam Abu Ubaidin al-Qasim ibn Sallam wa ghairihim min al-a'imma, da waɗansu limamai da yawa baki ɗaya sun yarda da cewa imani yana hawa yana iya sauka, yana iya karuwa yana iya raguwa. Wa rawi bi sanadihi sahih an al-Bukhari sannan kuma shi al-Imam al-Lalika'i ya ruwaito da ingantaccen isnadin shi daga al-Imam al-Bukhari qala al-Imam al-Bukhari yace laqitu akthara min 1000 rajulin min al-ulama'i bil amsari yace na bi biranen musulunci na hadu da manya-manyan malaman musulunci fiye da malamai 1000 فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص يتي بان تقدم المال من دي ساباني أكنشي وإيماني أنا قدنشي أنا أي كتاشي سننينا قاروانا ربوابا تيرا مال ما يدبو دي يتي نابي براني دي 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 نارنك هدوا دسو بان تقدم إن دمال ما يسكي ساباني أكن وانا مسألة بچا مال ما يدسون هدو أكن هكدوا دندن هدو دسو وأطلب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين سننكم الإمام ابن أبي حاتم لشيد اللالكائي سنكاو بياني ما ستن بن يرى لإسنادو دي دقد يرى دقد كن صحابا النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين دتابعي وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين da duk waɗanda ijma'i duk inda ya kai ya komo su ne malaman da ake hada ijma'i da su baki ɗaya sun yadda akan cewa imani ana faɗar shi da baki kuma ana aikata shi da zuci sannan yana ƙaruwa yana raguwa wa hakahu Fudail ibn Iyad wa Waqi' hakanan ainihin Fudail ibn Iyad da kuma Waqi' sun ba da labari an ahli sunnati wal jama'a daga ahli sunna wal jama'a cewa ahli sunna wal jama'a suka ce wannan ita ce aqidarsu imani yana karuwa yana raguwa kuma imani ana fadin shi da baki kuma ana aikata shi da gabobi wa qala al hakim fi manaqib al shafi'i al imam al hakim ya ruwaito a cikin littafin manaqib al shafi'i yace haddathana abul abbas al asam qala akhbarana al rabi' qala sami'tu shafi'i yaqulu Rabi wa al-Wajri Shafi'i ne yace naji malami na Shafi'i yana cewa al-imanu qawlun wa amal imani magana ce da ake fadi kuma aiki ne a aikace wayazidu wayanqusu yana karuwa kuma yana raguwa wa akhrajahu Abu Nu'aym fi tarjamati Shafi'i min al-Hilya min wajhin akhar an al-Rabi'i wa zada yazidu bit-ta'a wayanqusu bil-ma'asiya Imam Shafi'i yayi karin bayani a cikin wannan riwaya cewa imani na karuwa da karuwar biyayyar Allah yana kuma raguwa da ainihin sabon Allah summa tala sannan sai Imam Shafi'i ya karanta wa yazdadu allazina amanu imana saukar waɗannan ayoyi suna ƙara imani ga wanda dama yake da imani yanzu wannan nassi ne dake tabbatar da cewa imani na karuwa in wasu ayoyi sun sauka a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ga sahabbai to tunda imani zai karu in wasu ayoyi sun sauka yana nuna kenan ya karu daga yadda yake to idan kuma ba za a yi musu waɗannan ayoyi ko wannan sako fa imani zai sake raguwa daga yadda yake ina fatar mun gane al-aya hadde zuwa ainihin karshen ayar to jama'a waɗannan sune takaitattun bayanai da ainihin zamu karanto daga cikin wannan littafi Fathul Bari abinda yasa ko gana kwaso waɗannan littafai gaba gare ni kar su tsorata ku ba wai duk sai an karanta su an sauke sunan da shekara 10 ba a'a mas'alar mun ce tun wasu jawabai da muka yi muku a can masallacin juma'ar mu na muciya game da manufofin da'awar salafiyya mun ce daga ciki muna shiga current affairs muna shiga abinda duniya take ciki a yau ko a zamanin yau wannan abin ya shafi aqida ne wannan abin ya shafi mu'amala ne ya shafi tattali ne ya shafi addini ne ya shafi rayuwa ya shafi siyasa muka ce mu muna saka baki amma da sharadin in yana da alaka da mu inda da alaka fa ko da ya shafi addini za ku ji ya zo ya wuce ba za mu taba cewa komai ba dan haka current affairs wato abubuwan yau da gobe da muke sa baki sune waɗanda suka shafe mu wannan mas'alar ta cewa imani na shi aiki na shiga cikin imani ko baya shiga kun ji dai mas'ala ce wadda aqidar mu ce ta ahlus sunna amma dai kun ji tafsili akai ko to mas'ala ce ta faru wadda waɗannan mas'alolin a irin yadda da nake usulin karantar da ku bana shigo muku da su amma yanzu nakan iya shigo da ire-iren waɗannan mas'alolin ba dan komai ba saboda me akwai matasa ɗan bana bakwai waɗanda suka tashi saboda sun yi haya Islam ko sun yi diploma ko sun yi Arabic Hausa, sun iya karanta Larabci su fahimta, sai suke ganin wannan harkar da muke yi ta karantarwa harka ce ta aje bakin masallacin Juma'a kawai sai littafi a zo a karanta. Ba haka harkar take ba, harka ce ta tahqiqi, harka ce ta makalu, harka ce ta sai ka je an koya maka sannan baka iya daukan littafi ka karanta ka bude ka fahimta. Ba harka ce ta ka iya karatu ba. In ba haka ba, wanda ya karanta English language da sai ya je ya dauki littafin physics da chemistry da biology ya je ya zama medical doctor, ba combination din kenan ba. Amma zai yiwu ba zai yiwu ba, dan haka karkaru dukanka dangana da degree ko masters ko PhD a harshen Larabci, ba za ka iya fahimtar matsalolin da suka shafi addinin musulunci ba har sai ka je ka koya a wurin malaman da suka san waɗannan abubuwa. To da matasanmu da yawa da suka iya karatu ba su gane haka ba, to da sun haɗu da littafin da suka je suka siya kawai shikenan, sai ka ji abin da ke cikin littafin, daga nan su sai su yi ki kawai sai su ci gaba, ba su san ina aka baro kafin a kawo ga rubuta wannan matsalar ba. Misalin wannan matsalar ita ce matsalar ana yin karatun boko ko ba a yi, ana yin siyasa ko ba a yi, shin ana aikin gwamnati ko ba a yi. Matasa ne kawai suka tsinci littafi a kasuwa, kawai suka siyasa karanta, sai suka tashi sai suka ce ba boko, ba aikin gwamnati, babu siyasa. Ba su san daga ina ne matsalar ta taso ba har aka kai ga rubuta wannan littafin, sai suka zo suna ta yada wannan. To da yake akwai talauci a kasar da yunwa da jin haushin yan boko da yan siyasa da ma'aikatan gwamnati, duk garin da matsalar ta je sai kaga yuyuyu sun karba. Amma matsalar waɗanda suka rubuta wannan littafin su kansu yan boko ne, kuma yan siyasa ne, kuma ma'aikata gwamnati ne. Amma kuma sai suka ce aikin gwamnati haram ne, suka ce siyasa haram, kawai littafin sa gani ba su san me aka kai ga rubuta wannan littafin ba. Mutane ne ake zaune a gwamnatoci irin waɗannan namu na secularism, na cewa ba ruwan gwamnati da addini. Wannan sai gwamnati ta zo ta ce za a kafa sababbin jam'iyyu, dan haka kowa ya fito ya kafa, sai su waɗannan matasa ɗan boko ne, matasa ne ma'aikata gwamnati, injiniyoyi ne, likitoci ne, business administrators ne, fannoni ne boko, kuma a cikin gwamnatin suke aiki. Sai suka fito sai suka kafa jam'iyya ta musulunci, Islamic Salvation Front. Da suka kafa sai suka ci gaba suna aikin gwamnatinsu, suna campaign, ana ta siyasa, ana ta siyasa. Waɗanda za su tsaya takara daga cikinsu sai suka fita daga aikin gwamnati kamar yadda dokar tsayawa takara ta hukunta, sauran kuma suka tsaya suka ci gaba da campaign. Kasantuwar mutane suna son musulunci, kuma sun ga gaskiyar waɗannan mutane da aka tashi saka musu ƙuri'a, sai zama mafi yawancin ƙasar su ake saka wa ƙuri'a. Da Amerika ta hasaso cewa in aka bari aka ci gaba da saka ƙuri'an nan har aka gama aka je zaɓe na ƙarshe, to waɗannan matasa masu kishin musulunci, ƴan boko, ma'aikata gwamnati, kuma ƴan siyasa, in fa suka ci to za su kafa gwamnatin musulunci ne. Nan sai Amerika ta ba da shawara ga ita wannan gwamnatin mai ci a lokacin cewa ta rusa zaɓen, a ce za a sake gyara komai. Kun ji abin da ya faru nan da nan, ku aka ce an rusa wannan zaɓe, ana cewa an rusa wannan zaɓe, sai waɗannan matasa suka ce a'a, ko dai a ci gaba a tabbatar da zaɓe ko kuma yanzu duk wani abu a ƙasar nan to bai halatta ba. Sai aka ce ai babu ja da baya, an riga an rusa. Sai suka ce to yanzu wannan gwamnatin faɗa da musulunci ce duk wanda ke cikin ta ya fita, kada wanda ya sake shiga siyasar, wannan da ke makarantu duk su fita, da na bokon da na arabiyar a tsaurace gwamnatin akan komai, a koma daji a jatinga a ci gaba da yakar gwamnatin. Kun ji abin da ya faru, shine sai suka rubuta wannan littafi. Yaran mu nan da suka tsinta su kuma kawai sai suka gini akai, suka ce ba boko, ba siyasa, ba aikin gwamnati, a fita. Yanzu jama'a ko kun fahimta? To idan ka ɗauki littafi ba tare da jagoranci ko ƙwarewar malamai masu bincike ba, sai kai ta shirme. Shine suka zo suka kawo mana matsala a nan, gashi nan
su yanzu ba su san daga ina aka faru ba, amma shi wanda ya rubuta littafin jama'a injiniya ne kuma dan boko ne kuma ma'aikacin gwamnati ne, har zuwa lokacin da suka yi wannan fatawar sannan suka janye, kun ga wani hali ne suke baba fatawa a kan shi, ba hali ne na gaba daya ba. Waki a ce ainiya abu ne ya same su, jama'a kun fahimta? To irin wannan mas'alar, mas'aloli suna nan suna faruwa a duniyar ilimi a yau, muna jin tsoron kar ku rinka shiga ire-iren waɗannan rigingimu, don haka duk matsalar da muka zo wadda akwai wata hayaniya da ta taso, to za mu marmaza mu faɗakar da ku jama'a abin da yake faruwa. Kowa ya san Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani malamin sunna ne, ahli sunna ne, salafi ne, uban salafiya. Yana nan yana ainihin wannan da'awa a cikin rubutun shi da yake littafin Silsilatul Ahadith As-Sahiha. Sai ya zo wani hadisi da nake yawan kawo muku shi, wanda al-Imam Ahmad da Ibn Majah suka fitar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nan gaba za a shafe musulunci kamar yadda riga mai zane take shafewa, ta kode babu komai a jikinta har a samu tsoho, yana faɗin la ilaha illallah. Mun ga ce sallah, sai ce shi bai san sallah ba, bai taba ji ba, ya dai ji da can ana wata ibada sallah, azumi ice bai sani ba, zakka, hajji duk bai sani ba, amma da ka taba shi zai ce la ilaha illallah. Sai mai riwaya ya tambayi sahabi Uzaifa, ya ce to wannan la ilaha illallah da waɗannan mutanen ke faɗi, ba su san sallah, ba su san azumi, ba su san zakka ba, za ta amfanar da su? Sai Uzaifa mai riwaya sai ya ce za ta tsiratar da su daga wuta. Sai Albani sai ya ce to kun ga wannan dalili ne akan cewa matuƙar musulmi ya yarda da la ilaha illallah, rashin yin sallah da azumi da zakka baya mai da shi kafiri, sai dai fasiki. Tun da gashi ya ce za ta kubutar da su, yanzu su ba magana ba sa yin sallah bane ba, basu ma san wata ibada sallah ba, basu taba yin ta ba, a zamanin su Ka'aba ma ba ta a duniya, an rushe ta. Amma duk da haka su menene musulmi ne za su shiga aljanna? Sai ce to kun ga wannan ya mara wa fatawar Imam Malik baya. Malaman fiqh sun yi sabani jama'a, ina hukuncin mutumin da yake ya yarda da sallah gaskiya ce, ya yarda da musulunci gaskiya ne, amma sai ki yin sallah? Imam Ahmad ibn Hanbal yace ya zama kafiri, Imam Malik yace a'a, musulmi ne amma fasiki. Kun ji idda matsalar ta taso? Wannan maganar da Albani ya faɗa, sai aka samu wani dan brothers, kuji ba ahli sunna ba, dan brothers ne mai suna Safarul Hawali, sai ya ce Albani murji'i ne, sai ya ce Albani murji'i ne, ya nuna cewa aiki ba imani ba ne, ko baka yi aiki ba zaka shiga aljanna. Kun ji inda asalin matsalar ta taso? Don haka na tumfuko muku ita, don kada gobe wani sakare ya tafi kasuwa ya je ya samu littafin Safarul Hawali, ya je karanta ya ce to ga inda ba za ka ce Albani murji'i ne. Shin sa ne muku misali da waccan? Ko kun gane asalin matsalar? Ita ce musulmi ne ya yarda da la ilaha illallah, sallah sa ya yarda da ita gaskiya ce, to tashi kai sai ya ce ba zai ba. Imam Malik sai ya ce to yana nan a musulmi amma fasiki. In Allah ya so ya gafarta mai, gafarta mai ranar lahira, in Allah bai so ba ya azabtar da shi da gurgurdan saban shi, sannan ya saka shi a mai a aljanna saboda yana da imani. To sai Safarul Hawali sai amfani da wannan kalma, sai ce to Albani ya cire ayyuka daga cikin imani kenan. Ko kun fahimci yadda ya fahimci abin a gurgunce? Dama akwai ghilli, dukkan dan brother baya kaunar ahli sunna, amma ya kamata ku gane su waye yan brothers. Yan brothers ba su ne yan shi'a ba, dan dirkaniya ce ta zo a Najeriya, wanda Najeriya komai ya tashi shigowa, to da kafa hagu yake sauka. Brothers daban yan shi'a daban, su Hassanul Banna da su Sayyid Qutb da su Qardawi da su Sayyid Sabiq Sayyid Hawa, waɗannan su ne ake kira yan brothers. Su manufar gwagwarmayarsu ita ce a tashi a kafa gwamnati, maganar aqida bata dame su ba, maganar tacewa da tantance hadisai bai dame su ba, magana tacewa da tantance aqida bai dame su ba, magana tacewa da tantance mas'alolin fiqh bai dame su ba, magana akan mallo ay ilimi ingantacce na addini ba wannan ya dame su ba, a kafa gwamnati kawai asalin sakon brotherhood kenan. Ina fatan kun gane. To shi safarul hawali din brothers ne, har gwamnatin Saudi Arabia sai da ta tashi ta rinka tsare shi. Na iya tuna 1996, yau kamar shekara 12, muna Saudiya wani lokaci aka kama shi bab, aka jefa shi a kurkuku, aka yi ta rikici, wasu matasa ba su fahimci dalilin da yasa aka rufe shi ba, sai suna cewa an kama shi ne saboda yana gwagwarmayar musulunci. To daga baya da ya ɗauru sai ya ce to ya tuba, sai aka fito da shi, da aka fito da shi shikenan yayi ta sulhu da gwamnati, yayi ta sulhu da gwamnati. Wannan shine safarul hawali. To wannan kiyayya da ake sakawa dan brothers game da malaman ahlus sunna tana nan, dan haka kullum hari yake tsakanin Albani ko Bin Baz ko Usaymin, yaya zai yayi wa wani nakali sharaf sai cap ko wannan kalma da Albani ya fadi a cikin sunsulatul ahadith sahiha, wanda wannan bahasin gaba ɗaya kun ga gashi aka buga shi ya zama hukumu tariki sala bi qalamin allamatul muhaddis Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahu Allah hina zaka wal an rahimahu Allah. Ina fatan mun gane wannan littafin shike dauke da wannan fatawa cewa musulmin da baya sallah amma ya yarda da ita yana nan da musulmi amma fasiki, wannan ita ce fatawar da ta daidai da dalilai in ka dube su dama da hagu. To amma safarin hawali sai kafe akan cewa fatawar Imamu Ahmad ita zai tsaya a kai, ba laifi bane cewa wanda ya ki yin sallah ko da ya yarda ita kafiri ne. To amma bai kai kuma ka ce wanda ya bada fatawa da fatawar Imam Malik ya zama murji'i ba, domin yanzu cewa Albani ya zama murji'i, to wannan magana kuma ta kai game Imam Malik ma murji'i ne kenan. Ko kun fahimta jama'a? To shine rikici ya taso jama'a yau wajen shekara 9 ko 10. To malamai fa suka yi hujumi akan shi, har Muhammad Salih Al-Usaymin yana cewa wanda yace Albani murji'i ne, to akwai ɗayan biyu, ko dai bai san Albani ba, ya san murji'anci bai san Albani ba, ko kuma bai san ainihin wato murji'anci ba ya san Albani. Misali jama'a, yanzu duk wanda yace Abubakar Gumi shehun ɗariƙar Tijjaniya ne, to ko dai bai san Abubakar Gumi ba, ko kuma bai san ɗariƙar Tijjaniya ba, amma ba zai wuya zama duka ya san su ba, ko kuma bai san duka ba. To haka Ibn al-Usaymin ya faɗi. Ina fatar jama'a sun gane. To akan haka jama'a, nan kusan duk littafin da ka gani ke gaba na din nan akan wannan mas'ala aka rubuta, akai ta dauki ba dadi. Kun ga ba wani malami ya rubuta sharh al-fadh as-salafi wa naqd al-fadh al-khalaf fi haqiqat al-iman. Mas'alolin aka tsaya aka bi su aka kididdige su daya bayan daya, ma'ana sharhi dangane da kalmomin da salaf suke fadi, kalma kalma in suka ce kaza me suke nufi, da kuma rugurguza irin lafuzzan da khalaf suke fadi, sannan da bayani game da haƙiƙanin imani. Sannan ga wani kuma yace bara'atu ahli sunnati wal hadith, barantar ahli sunna da kuma malaman hadisi min bid'atul murji'a, daga bid'an murji'anci. Karara duk waɗannan littafan jama'a sun yi su ne don su kara cewa an zalunci Albani akan haka da aka yi mai, kamar dai Abubakar Gumi ne a ce Gumi shehun ɗariƙar Tijjaniya ne. To ko kaga ba a zauna ba. Sannan ga wani ya sake cewa aqlamu zawil irfan shi anna a'mal al-jawarih dakhilatun fi musamma al-iman, sai ce wa fihi bayanu anna al-a'mal juz'un min haqiqati al-iman wa laysa shartan fi kamalihi. Kun ji wannan? Sannan sai kuma gashi nawaqid al-iman al-qawliya wal-amaliya, abubuwan da ke warware imani na magana da na aiki, duk wannan fatasowa wannan matsala ce jama'a. Sannan ziyadatul imani wa nuqsanihi wa hukmul istithna'i fihi, duka akan wannan matsalan ne. Sannan aka fara karawa da su Ali Hassan, matsala ce matsala da su Bakar suka shigo. Ali Hassan ya rubuta littafai da dama, gashi التنبيهات المتلائمة في نصرة حق الأجوبة المتلائمة على فتوى اللجنة الدائمة. سننقاشي الدرر المتلائمة بنقب الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني المتوفى سنة 2400 هجرية رحمه الله. كاشي فرية كاشي فرية من أقوام المرجئة وهي نقباته على سفر الحوالي وتعقباته على الغزالي. كاشي دقاس من ودن ردوا ديني أكم ودن المسألة. سننقاشي كلمة الصلاة في نصرة في النصرة والصنع على براني هيئة كبار العلماء دون سيدة معلمان دونيا سكي زماء كان وانا مظلا سكي فتواتي واتو وانا مدنة داك دنجن تاتد الباني كرياتي تو امام البخاري ما مافذي داك تبا مؤتزليني واتو مطلب دتكي فاروا جماع وسمتانيني ما سلوان اهل السنة سكي زماتكين اهل السنة اما سنة كم معلمان سنة idan suka sai su koma gefe guda suna kirga kalmomin malaman ahlus sunna da sun tabbata wata kalma sai suke to kaza ne. Yanzu jama'a kun san cewa kungiyar izala ce mun take dan shi'a ne, kungiyar izala cewa take da ni da almajirin na dan shi'a ne. Yanzu ɗan shi'a a jiya tambaye su a ce musu albanin zariya dan shi'a ne, za su karbe shi? To amma kungiyar izala yanzu duk inda ka je nan nan cikin zariya aka rikici da matasa fa malaman izala sai suka bude baki suka ce wai ɗan shi'a ne waɗannan yaran, wai taqiyya suke yi. Taqiyya to ga waɗanda suka fito suka faɗi ƙararrawa ko kai musu balle ai taqiyya? Ai ba in an ɓoye abin zai zama yana da fa'ida, in an bayyana da matsala ba shine sai a ɓoye. Amma ga wasu sun fito sun cika titi sun ce su ɗan shi'a ne kun yi shuru, kuma kun zo kuna faɗa da waɗanda suke ɓoye wanda da gaske ne? Wato hanya ce ta faɗa da gaskiya kawai ka rasa hanyar da za ka bi, sai ka ce bari ka samu wanda jama'a suka karɓa ka samu kai rugurgu da shi, saboda dai gaba ɗaya a zama haihuwar guzuma, kai ka kwanta to kowa ma ya kwanta. To wannan matsalar jama'a abin da ya sa akwai littattafai suna yawo yanzu ta ko'ina, shi ya sa na tsaya na kwance mana ita don kar wani ya je ya afka cikin wannan fitinar. Kun ji asalin yadda matsalar take, kuma ina fatar an fahimta. To Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta, don haka insha Allah sai mun je wata mas'ala can cikin Bukhari a wajen kitabut tauhidi, sannan za a zo a tattauna bayanai dangane da abin da yake da alaka da aqidojin murji'awa da irin yadda malamai suka yi tsawa a kai da makamantansu. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To sannan dangane da ainihin kuma wata mas'ala wadda al-Imam al-Bukhari ji ya dan tsukuro mana ita idan ba ku manta ba ko, Imam al-Bukhari ya ce wal hubbu fillahi wal bughd fillahi min al-imani. Kun tuna da wannan kalmar? To za mu dan tattauna akan ta insha Allah ta'ala. Da ya ce soyayya saboda Allah imani ce, soyayya saboda Allah imani ce, shi nake son dan tattauna mana ɗan kaɗan daga cikin ainihin wasu mas'aloli waɗanda suka shafi soyayya da kuma ainihin ƙiyayya din insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Now yana da kyau ka gane muhimmancin soyayya saboda Allah, kuma ka gane muhimmancin ƙiyayya saboda Allah. Abin da yasa nake so in kausasa kuma in yi bayanai masu yawa akan wannan mas'ala jama'a, saboda na ga cewa ƙauna da soyayya tsakanin musulmi ta fara rauni jama'a, sannan soyayya da ƙauna tana ƙarfi a tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. To lallai ne musulmi su sani da cewa a cikin musulunci akwai alwala'u wal bara, akwai ƙauna tsakanin kai da wanda kake bautawa shine Allah, akwai kuma ƙauna tsakanin wanda bautar Allah ta hada ku da shi shine musulmi, sannan akwai ƙiyayya tsakanin kai da wani wanda ake bauta wanda ba Allah ba, sannan akwai ƙiyayya tsakanin kai da wani wanda yake bautar wani wanda ba Allah ba. A ƙarƙashin wannan nake so in tunasasshe mu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yake cewa inna awsaqa qura al-imani an tuhibba lillah mafi karfi daga cikin igiyoyin Allah ita ce kai kauna saboda Allah wa tabghuda fillahi sannan kuma kai kiyayya saboda Allah kauna saboda Allah kiyayya saboda Allah ita ce igiya mafi kwari daga cikin igiyoyin imani ba ma kun ga magana da muke kenan wannan hadisi ne sahihi wanda al-Imam Ahmad da Abu Bakar ibn Abi Shayba suka fitar da shi al-Imam Ahmad a cikin littafin shi al-Musnad Abu Bakar ibn Abi Shayba kuma a cikin littafin shi Kitabul Imani sannan al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi ma fitar da shi a cikin littafin shi al-Musnad Allah ya taimaka to ga wasu abubuwa kuma waɗanda ke karfafar soyayya tsakanin juna jama'a sai ɗan uwa a saurara da kyau domin so muke wannan ukhuwa din a dawo da ita wannan kauna din da soyayya a dawo da ita wannan soyayya ita ce za ta sa ka gane fassarar abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mumini tsakanin shi da ɗan uwan shi mumini kamar gini ne suna karfafa juna ne in babu wannan soyayya jama'a babu karfafa juna babu rufa wa juna asiri babu fatan alheri ga juna saboda haka ka gane ga abubuwan da ke karfafa dankon wannan soyayya waɗanda daga cikin su gashi ikhbaru man tuhibbu annaka tuhibbuhu fillah wanda duk kake kaunar shi ka niki gari ta kanasta kano ka je ka gaya mishi wana ina kaunar ka saboda Allah faɗin haka to yana daga cikin abin da yake karfafar kauna tsakanin juna da juna kana kaunar shi a zuci kai ka sani Allah ya sani shi bai sani ba ka je ka ce wani ina kaunar ka saboda Allah wannan na daga cikin dalilan da ke karawa kaunar da ke tsakanin yan uwa dankon juna dankon ainihin soyayya dalilin wannan shine a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al-Imam al-Bukhari ya ainihin fitar da shi a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad da al-Imam al-Tirmidhi annabi yace idza ahabba ahadukum akhahu falyu'allimhu annahu yuhibbuhu idan ɗayan ku yana son wani dan uwa na shi to ya sanar da shi cewa yana son shi in ka je ka fada mai wani ina kaunar ka saboda Allah ina fatan mun gane wannan kenan sannan kuma har wa yau daga cikin hanyoyin da ke karfafar kaunar juna jama'a ifsha'us salami ya da sallama a tsakanin mu dalilin wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu baza ku shiga aljanna ba sai kuna da imani wala tu'minu hatta tahabbu sannan imani ba zai samu gare ku ba sai kuna da kaunar juna tsakanin ku awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum annabi yace nuna muku abinda in kuka yi shi za ku so juna mana kuna so suka ce eh sai ce afshu salama bainakum ku rinka yada sallama a tsakanin ku a rinka yawaita sallama jama'a sallama kuma karka sake ta zama ala ma'rifa sai wanda ka sani alqis salam afshu salam ala man arim al-alimta wa man lam ta'rif assalamu alaikum wa rahmatullah duk wanda ka gane assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yawan yawaita sallama a tsakanin yan uwa yana ƙara dankon kauna jama'a saboda haka rauni da aka yi akan sallaman nan to jama'a dawo a rinka yadawa Allah ya taimaka wannan hadisi ne sahihi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito shi sannan al-hadiyya kyauta tana ƙara dankon soyayya qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce tahadu tahabbu ku rinka yin kyauta za ku ga kuna kaunar junanku in ka dauki kyauta ka ba mutum sai ka ji kana kaunar shi kuma kyauta tana fassara kauna sannan shi ma zai fahimci kaunar shi kake dan sai wanda kake kauna jama'a kake kawo kyauta kake mai in baka kaunar mutum baka mai fatan alheri ka duba da kyau in talaka ya so sarkin shi in ya rasa abinda zai sai dibi kwai kwan zabo dozin da ya kai wa sarki ya san sarki ya fi karfin zaben balle kwan amma yana son ya fassara kaunar da ke cikin zuciyar shi ne ya rasa yadda zai yi wata mata da ta rasa yadda za ta yi sai ta je ta sako mayafi ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kyautar mayafin tana fassara kaunar da take wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka jama'a manzon Allah ya ce ku rinka kyauta za ku kaunaci junanku wannan hadisi ne kyakkyawan da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi al-Adab al-Mufrad sannan kuma tahawwulu ziyara, ziyara ɗan uwa lokaci zuwa lokaci. To anan sai malam yake cewa ilam ayyuhal akh al muhib, ya kai ɗan uwa na masoyi na, sani da cewa annal iksara minaz ziyara mumil, yawan ziyara kuma yana gundurar da mutum, kullum ka ziyarce shi to sai kuma ka gundure shi. Fa inna mulazamata ziyaratihi da'iman turisu futuran, yawan ziyarar shi kullum zata sa ya zama bai kauna zuwan ka, baya sha'awarka. Wa biqadri almulazama tahunu alayhi wa kadhalika aliqlalu mukhil, da gurgurdan yadda kake zuwa sai kaga cewa kuma yawan zuwan ya sa bai kaunar zuwanka. Amma kuma in ya zama baka zuwa gaba daya fa, wannan kuma sai sa amanta da juna. Wa yaqsil qalb, sai kuma zuciya ta bushe ya zama ba a kaunar juna. Lidhalika zur akhaka waqtan ba'da waqtin, yace lokaci zuwa lokaci ka rinka ziyarar dan uwanka. Kun ga anan jama'a, yana nuna maka cewa ziyara tana sa kaunar juna ko? To amma in ziyarar ta yawa fa, baka ga saurayin da bai da hikima sai je wurin budurwar shi da safe, sai je da yamma, da daddare ma sai koma, gobe da safe ma sai ka ganshi, ana nan wata ran sai ta ki fitowa, ana nan shikenan sai kaga wani ya dauke ta a mota ya wani wurin da ita, saboda za ta ce wancan shashashan zai zo ya dame ta. Amma da farko tana son shi, amma ya gundure ta ne. To haka tsakanin ƴan uwa ziyarar tana da kyau, amma aka dade ba a yi sai kiyayya, sai manta juna ta shigo. To in kuma aka yawaita yi fa sai kuma a gundura, to sai a rinka duban lokutan da suka kamata sai a rinka ziyara. Wannan kenan. Bayan haka sai kuma malam yace al-qasdu fil hubbi wal bughd, sannan yin taka tsantsan wajen so din. So din in zaka kai taka tsantsan, kiyayyar in zaka ki kai taka tsantsan, sai yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yace ahbib habibaka haunan ma, masoyin shi kai sannu sannu wajen san shi, asa an yakuna baghibuka yawman ma, don ta iya yiwa masoyin ka wata ran ya zama makiyinka, dan haka kai taka tsantsan. Wa abghib baghibaka haunan ma, makiyinka kuma kai taka tsantsan wajen san shi, asa an yakuna wajen kin shi, asa an yakuna habibuka yawman ma, don wata ran ta iya yiwa ya zama masoyinka. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Wannan hadisin al-Imam Muslim ainihin ya fitar da shi. To sannan sai kuma malam yace al-hirsu ala ta'a wa tarkil ma'asiya, na daga cikin abin da ke ƙara danƙon ƙauna tsakanin juna jama'a, kwaɗayin aikin alheri da kuma barin saɓon Allah. Zaka ga matuƙar kana aikin alheri, wani na aikin alheri, sai ka ji kuna son juna. Za ku haɗu wurin sallar azhar, wurin sallar la'asar, za ku haɗu wurin itikafi, za ku haɗu wurin duk ayyukan alheri suna haɗa ku, sai ka ji soyayyar juna tana shigowa. Amma in ya zama ayyuka na alheri ba sa haɗa ku, sai dai a wuraren banza ake haɗuwa, to ana nan wata ran sai ka ga kiyayya ta ainihin rikice tsakanin mutane guda biyu. Allah ya kiyaye. To sa'an nan kuma sai malamin ya kawo daga cikin falala ta ainihin wato ƙauna saboda Allah, sai ya kawo cewa Allah madaukakin sarki a cikin hadisul qudsi yana cewa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, kaunata ta tabbata ga waɗanda ke soyayya tsakanin su da juna saboda Allah, to ni kuma kaunata ta tabbata gare su. Wannan hadisi al-Imam Ahmad da ya ainihin fitar da shi. Sannan ya kawo shahararren hadisin nan cewa wata rana wani ya tafi ziyarar dan uwan shi musulmi, sai Allah madaukakin sarki ya tura mishi mala'ika ya bi bayan shi, har ya kusa shiga garin sai mala'ikan nan ya bayyana da sura ta mutum, sai ya ce mishi bawan Allah ina zaka, sai ya ce ai zai je wannan ƙauyen ne. Ya ce me zaka yi? Ce zan je ga wani dan uwa ne. Ya ce kana fatan ya maka wani abu ne, ko ya biya maka wata bukata, ko ya baka wata shawara, ko wani abu? Ya ce a'a. Yo me yasa zaka je? Sai ya ce zan je ne saboda Allah. Sai ya ce to gaskiya ni ba mutum bane, mala'ika ne Allah ya turo ni zuwa gare ka, in sheda maka cewa ya san kana son wannan bawa da zaka ziyarta saboda shi, to shi ma yana son ka. Jama'a kun ji, saboda kaunar da mutum ya nuna wa mutum dan uwan shi, Allah ya sako da mala'ika tun daga saman bakwai ya rikide ya zama mutum, ya zo ya jawabi da kai, ya ce shi dan aikin Allah ne zuwa gare ka.
ina fatar mun gane Allah madaukakin sarki ya ce muke mu to sa'annan sai kuma yace almutahabbuna fillahi azza wa jalla tahta dhilli arshir rahman yawma la dhilla illa dhilluhu inna allaha yaqulu yawm alqiyama ayna almutahabbuna bijilali ko bijalali Allah madaukakin sarki a ranar alqiyama sai yace ina masu kaunar juna saboda girma na alyawma uzilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli su zo in saka su a yau a inuwata a inda babu wata inuwa saitawa wannan hadisi jama'a al-imam muslim ya fitar da shi jama'a duk waɗannan baki ɗaya suna nuna mana dan uwa da zaka so shi ka so shi saboda Allah to kun san hatta wannan soyayya da muke magana ita ce ake magana wajen aure in ba ita bace wajen aure kakka sake ka aure ta in ba irin wannan soyayya yake miki ba wajen aure kake aure shi duk wata soyayya da za ta biyo baya zama wannan ce asasi me yasa kike son wani saboda Allah me yasa kake son ta saboda Allah to sannan kuma ya dace tana da kyau ya dace yana da kyau ya dace yana da kudi ya dace ita yar mai kudi ce wannan daga baya amma ya zama saboda Allah ina muka samu wannan hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito hadisin Ummu Sulaimin Abu Talha yana babaguje kafiri arne ya ganta yace ina son ki bazawara ce ita sai ta ce ma misluka yuraddu ai ba irin ka ake ki ba ba irin ka ake ki ba sai ta ce kamar yaya kaga wannan ba ta yi mishi irin abin da yan matan Hausa ake a ce yau ai mutum ba ya kin mutum a'a ba irin ka ake ki ba to sai zan ta saka shi a duhu sai ce ina fassara sai ta ce yo kai kana kafiri ni ina musulma ai aure bai halatta ba sai ce a tsaya wa haka kike nufi ba kin dai gane ba ni da albayza wa safra ba ni da kudi ne kawai sai ta ce wallahi ba wannan nake nufi ba abinda nake nufi shine da a ce kai musulmi ne wallahi zan aure ku ko sadaki ba zan karba hannunka ba musuluncin ka ne sadaki na to shi kuma sai ya tsaya yayi nazari to shi din nan uwa ce ta mishi baki ya tsaya ga gwagwaurantaka ga kafirci ga inda zai dawo ga musulunci Allah ya so shi ya samu kyakkyawar mace irin Ummu Sulaimin sannan babu sadaki daga wannan an fitar da rijistar shi daga cikin waɗanda za a yi kidan gwauron azumi ya kama sai ce to ina za a je a musulunta sai ta ce wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan da nan aka je sai ta sai musulunta da musulunta wallahi jama'a bata karbi ko taro a hannun shi ba musulunci kalmar la ilaha illallah ita ce sadakinta mai riwaya yace tunda muke ba mu taba jin labarin sadakin da ya kai nata daraja ba musulunci ne fa sadakinta jama'a musulunci ne sadakinta to ku ga me ya biyo baya zaman lafiya a aure soyayya fahimtar juna ƙara albarka mai babu labari yace sai da naga dan da ta haifa ya haifi ƴaƴa goma mahaddata alqur'ani kafin su balaga jikokinta guda goma kafin su balaga sun haddace qur'ani ba kuɗi ta duba ba kun ga dalili ne akan bai da kuɗi dan haka guda tara dan haka bai da kuɗi ko dalili ne akan haka ina muka gane haka dan da farko da ta yi magana sai ce dan dai kin gaban da kuɗi ne amma daga baya da ya bayyana hakika fa ta so shi ko bata so shi ba dan haka ƴan matan zamani in za ku so ku so saboda Allah samarin zamani in za ku so saboda Allah wannan soyayya saboda Allah ita ce za ta sa ko an tsufa ko matsala ta faru ko larura ta samu zai tsaya miki za ta tsaya maka amma in ya zama ana son ka ne saboda me kana da dogon wuya to ran da hadari ya kama kuma wuya ya karkace ba za a so ka baran ana son ta ne saboda me saboda tana da kyau to ran da ta tsufa majina tana zuba daga wannan hancin ba za a so ta ba kenan saboda haka soyayya ta zama saboda Allah jama'a sannan kuma wanda duk zaka iya zama kana kin shi ne saboda me saboda Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sannan kuma kauna saboda Allah hanya ce daga cikin hanyoyin aljanna saboda yazo cikin hadisin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulul janna hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku yi imani ba sai in kun yi soyayya. Jama'a, wannan dalili ne akan cewa aikin soyayya wanda zuciya take yi imani ne shi ma. Za ka zo ka ji manzon Allah zai ce kaunar ansar, mutanen Madina da suka taimaka manzon Allah, kaunar su imani ce. Ina fatar mun gane. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. Manzo Allah yace ku rinka yada sallama ainihin a tsakaninku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a, waɗannan kadan daga abubuwan da naso in tunasashe mu kenan daga cikin littafin Al-Hubbu wal-Bughdu fillahi fi daw'il kitabi was-sunnah. Gashi yace nahwu akhlaqis salaf. Kadan ko misali daga cikin ɗabi'un salaf. Wane ne littafin? Shi ne a Sheikh Abu Usama Salim Ibn Idin al-Hilali, wanda suka haɗa gwiwa da Ali Hassan suka yi littafin Sifatu Saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana yana daga cikin ɗabi'ar salaf ƙauna saboda Allah, ƙiyayya saboda Allah. To menene suke game da abin da yazo cikin Qur'ani da Sunna? Shi ne malamin ya tattara. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Na'am.
Yani mutum ne gane ya kauna mutum saboda Allah ko kin shi?
Hanya ce mai sauki. Yaya zaka gane dalilin da yasa kake kin wani, ai kake son wani? Zuciyarka zaka tambaya. Shine wancan hadisi na 40 hadisi ke magana. Ko ba an gaya maka ga hanyar da zaka gane kana kaunar wani saboda Allah, tambayi zuciyarka me yasa kake kaunar wani. Kana kaunar shi ne saboda an bashi mukami kaza. Kafin mukamin fa babu wannan kaunar. Ma'ana bayan mukamin fa babu wannan kaunar. Amma abinda zaka duba tsakani da Allah, me yasa nake kaunar wani? Wannan kowa yaje ya dauki wannan assignment ne, kaje kai wa kanka tambaya. Kana da wanda kake kauna, me yasa kake kaunar shi? Abu ne mai sauki. Sauki shi kuwa shine in ka gano dalilin musulunci ne yasa kake kaunar shi, sai ka fassara wannan kauna saboda Allah. In ka gano cewa dalilin da yasa kake kaunar shi ba sababi ne daga cikin sababban musulunci ba, to sai ka gane cewa wannan kaunar da kake mishi sabon Allah ce. Ai, a karkashin haka ne wasu daga cikin malaman salaf suka ce basu ga dalilin da za a ce musulmi a wuri Kirista ba. Aka ce me yasa yace yaushe za ka iya kaunar wanda yake baya kaunar Allah? Ce yaushe za ka kaunaki kafiri? Amma wannan kauna ce ta ɗabi'a ku. Haka wurin ƙiyayya, me yasa kake kin wani? Kana kin shi ne saboda wanka ya fito takara ya ki goyon bayan shi? Kaga ba dalili ne na Allah ba. Abin da ya haɗa ka da wani shi ne saboda matsala addini. Ya ki addinin Allah don haka kake shi. Ma'ana kenan yana son addinin Allah za ka so shi. Shi kenan ka gani. Ma'auni ne mai sauƙi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To za mu ci gaba da karatu jama'a insha Allah. Sai malam ya ce wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila Adi ibn Adi inna lil iman fara'ida wa shara'i'a wa hududan wa sunanan faman istakmala hastakmala al iman wa man lam yastakmilha lam yastakmil al iman fa in a'ish fa sa'ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha wa in amut fama ana ala suhbatikum biharisin. Kun ji jama'a? Aka ce al-Imam Umar dan Abdul Aziz ya rubuta takarda zuwa ga Adi dan Adi. Shi wannan khalifa ne na musulmi, sarki ne na musulmi. Sai ya rubuta zuwa ga Adi dan Adi, gwamnan shi ne. Don Allah jama'a, ku ji irin yadda sarakunan da suke rubutawa dagatansu. Ku ji irin yadda shugabannin da suke rubutawa gwamnoninsu. Ku koma ku ga yadda dan godiyo yake jama'a. Ku je ku ga takaddun da Shehu Dan Hodiyo ya aiko wa sarkin Zazzaujatau. Ku je ku ga takaddun da sarkin Ibinan wannan Dan Hodiyo ya aika da sarkin Bauchi Yakubun Bauchi. Ku je ku gani wasiyoyi ne, ayoyi ne na Al-Qur'ani. Ba cewa yake to ai marmaza a tattara haraji da jangali saboda akwai shanu da yawa, Fulani na nan da yawa, a tattara mana a aiko, muna jira. Wasiya ce yake musu, ku tuna Allah ya ce kaza, Annabi ya ce kaza. Ku ji tsoron Allah game da bayin Allah da Allah ya dora a hannunku. Ya za a yi ba za a yi gwamnoni masu adalci ba? Aka ce shugaban kasa yana rubuto takarda ya ce maka ga abin da yake so kai,
kun manta maganar da Imam Malik ya ruwaito a cikin Muwatta ne? Sayyidina Umar ya rubuta takarda zuwa ga gwamnoni da ministoci da permanent secretaries, yace yin sallah akan lokaci yafi aikin gwamnati muhimmanci. Dan haka in aka kira sallah ku fita daga office ku yi sallah ku dawo. Shugaban kasa ne ya rubuto wannan, jama'a. In shugaban kasa ya faɗi wannan maganar, yace yana gaya wa gwamna ya kiyaye ta. Yin sallah akan lokaci yafi aikin gwamnati da ake bashi albashi, kuma wanda ya dauke shi aikin yake faɗa mai haka. Ka gaya min wace ma'aikata ce ba za a yi sallah akan lokaci ba? To ka gaya min ya za a yi kasa ba za ta yi albarka ba? Albarka kun batta a baya ne ya ku masu mulki, ba kuɗi ne albarka ba, ba yawan jama'a da ke yaudara ku da kalmomi ne albarka ba. Albarka ana samunta ne a cikin kalmomi masu haske. Ku ji abin da shugaban ƙasa ne ya rubuta gwamnan shi fa, yake cewa inna lil imani fara'iza, imani yana da farillai, wa shara'i'a yana da shari'o'i wato dokoki da ka'idoji, wa hududa yana da iyaka kaza iyaka kaza, wa sunanan yana da sunnoni waɗanda ake bi. Faman istakmalaha, wanda ya cika waɗannan farillai da shari'o'i da dokoki da sunnoni, istakmalal imani, to ya cika imani. Wa man lam yastakmilha, wanda bai cika su ba fa, lam yastakmilal imani, to bai cika imanin shi ba. Wannan dalili ne akan me imani yana raguwa yana karuwa, ko kun gane jama'a? Sai ce fa in aish, idan har Allah ya raya ni ko fa sa ubayyinu halakum, in har na rayu in ne tsawai zan yi muku sharhin waɗannan maganganu da na faɗi a dunkule, hatta ta'malu biha, har ku yi aiki da waɗannan dokoki da shari'o'i da farillai da sunnoni da ka'idoji na imani. Wa in amut, in kuwa na mutu kafin in yi muku bayani fa, fama ana ala suhbatikum biharisin, yace dama ba kwaɗayin zama nake da ku ba, dama zaman haƙuri ake, su sanar dama duniya zaman haƙuri suke yi. Me yasa? An tambayi wani cikin malaman salaf, yace wai me yasa ne muke kyamar tafiya lahira, me yasa kuma muke tsoron barin duniya? Sai yace kamar mutum ne ya taho cira ne ya baro garin su, amma da ya baro garin nasu bai sake komawa ba, bai tattali makwanci ba, bai kyautata wa dangi ba, ba yi da komai a garin. Duk sanda aka ce wani damuna ta faɗi, zai so ya koma garin su? Ba zai so ba. Duk mutumin da ka ji baya son tafiya lahira ko yana tsoron tafiya lahira, shata ya bayyana ya ce gaskiyar mu kaɗan ce, gaskiyar in ta zama kaɗan ce amma akwai ta, shine za ga mutum yana kakkaucewa. Baka ga ba Yahude da yafi kowa rashin gaskiya a duniya yafi kowa kin tafiya lahira ba? Ka duba abin da yake cewa, in na rayu zan yi muku sharhi, in kuma ban rayu ba dama fa ba zaman nake so a cikin ku ba, kawai dama zaman hakuri ake yi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a kun ji, to yanzu kun ga wannan jama'a da Bukhari zai faɗi, kun ji ya ce haddasana haddasana, eh bai ce haddasana ba ko? To waɗannan ba su daga cikin abubuwan da Bukhari yake hujja da su, yana istishhadi da su ne kawai. Akwai bambanci tsakanin hujja, wato dalilin da zaka aje zama shi ne ka dogara da shi kai magana kaza, akwai kuma abin da yake zaka koro shi ne kawai ya maka sharar fage. Ko mun fahimci wannan da kyau jama'a? Yeah. Kama a ce akwai abin da in ka zo cin abinci zaka dan hahadiye shi sai dan kara maka kwalama dan ka ci abincin da yawa, shin wannan ne abincin? Wannan abin kara kwalama ne kawai dan me? Dan cikin ka ya bude ka ci da yawa. Waɗannan irin zantuttukan da Bukhari yake kawowa za su iya yiwa sun inganta, za su iya yiwa ba su inganta ba, amma dai ba su ne hujjar Bukhari ba. Kuma ba ka da dalili in an gano cewa kaza da Bukhari ya ruwaito da'ifi ne, ka ce to an samu hadisi da'ifi a cikin Bukhari, a'a wannan bai cika sharadin Bukhari ba ko ta ina. Saboda na ɗaya tukuna Bukhari sharadin shi sai abin da ya zo da isnadi, sharadi na biyu sai abin da ya zan ya danganta shi zuwa ga manzon Allah, wannan bai danganta shi zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam. To waɗannan asaran idan kana bin Fathul Bari a hankali zaka ga inda Ibnu Hajarin yake bi yake ainihin yin takhrijin su daya bayan daya daya bayan daya daya bayan daya, wato yana bayyana cewa kamar yanzu wannan jama'a, wannan yanzu da muka gama karantawa,
الامام ابو بكر ابن ابي شيبه يا رويته شي اكن كتاب الايمان هكذا الامام احمد ابن حنبلي اكن كتاب الايمان دينش ده اسنادي صحيحي ابن حجر يا بيا خرج غرغدن ابن ده زي iya a cikin ainihin wannan fatul bari shi haka nan a cikin littafin shi mai suna taghliq at-ta'liq di yayi kokarin haka Nasiruddin al-Albani yayi wannan aiki a cikin mukhtasar na sahih al-Bukhari duk waɗannan dan a gaya maka waɗannan abubuwan da Bukhari yake kawowa wato abubuwa ne da ake kawo su kawai dan ayi sharar fage amma har yanzu Bukhari bai kawo abin da yake mishi matsayin hujja ba sai sake cewa kuma wa qala ibrahim alayhi salam annabi ibrahim alayhi salam kuma yace walakin liyatma'inna qalbi da annabi ibrahim yace arini kaifa tuhil mauta ya allah ka nuna min yadda kake raya matattu sai allah yace awalam tu'min baka yadda bane qala bala sai yace ana yadda walakin liyatma'inna qalbi sai dai na ainihin tambaya ne dan zuciyata ta natsu to fassarori waɗanda aka samu daga su mujahid da makamantan su sune za su fitar da ma'anar da Bukhari yake so ya fitar dangane da wannan wanda waɗannan fassarorin idan ka karanta a Fathul Bari sai kaga al-Imam Ibn Hajar ya fitar da waɗannan fassarorin gashi yake cewa ashara ila tafsir Sa'id Ibn Jubair wa mujahid wa ghairihima li hadhihi al-aya farawa Ibn Jarir bi sanadihi الصحيح الى سعيد قال قومه ليطمئن قلبي اي يزداد يقيني وتدن يقيني نا يقارو ايماني نا يقارو وعن مجاهد قال لازداد ايمانا الى ايمان النبي ابراهيم yace a ana tambaya ne dan in kara imani a bisa imanin da nake da shi kaga yanzu waɗannan fassarorin waɗanda Imam al-Bukhari yake ishara zuwa gare su su suka sai kawo wannan ayar ma'ana liyatuma inna qalbi dan imani na ya karu dan yaqini na ainihin ya karu al-imamu abubakar ibn abi shayba shi ya fitar da ainihin wannan ainihin asarin da isnadi sahihi sannan wa qala mu'az ibn jabal yace ijlis bina nu'minu sa'atan zo dan mu zauna dan mu yi imani sa'a guda ma'ana mu yi imani don imanin mu ya karu sa'a guda a cikin cikakken riwaya ta wannan asarin wanda ta zo a cikin littafin kitabul iman na ainihin wato ibnu abi shayba da kuma ainihin kitabul iman na abu ubaida yace sun zauna sa'a guda ne suka yi ambaton Allah da suka gama sai yace kaga imanin mu ya karu yanzu ko mun fahimta jama'a zo mu zauna anan mu kara imani daidai da sa'a guda وقال ابن مسعود يتي اليقين الايمان كله يقيني شيني ايماني باقي دايه شي معنى يدا ده سكنكن cewa da amincewa to wadannan abubuwa su ne baki dai ake kiran su imani وقال ابن عمر عبد الله بن عمر يتي لا يبلغ العبد حقيقه التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر bara ba zai kai hakikanin tsoron Allah ba har sai ya bar abin da ke mishi kaikayi a zuci ya koma zuwa ga abin da baya mishi kaikayi a zuci kenan ina fata an gane al-Imam al-Bukhari ya ruwaito ainihin wato a hadisi wanda zamu zo mu samu da ma'ana irin wannan insha Allah haka nan al-Imam Muslim to saboda ishara da ake mana ta kurewan lokaci jama'a zamu ainihin saurara anan sai kuma an zo karatu da gaba insha Allah Allah ya taimaka ga sanarwa da aka aiko daga rundunan naku